sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha ta silace tare da Sarkila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba. 7 ga watan Oktoban shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Sarkilu da kanan labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana cewa yana shirin muhawara ta biyu da abokin takarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Manyan shugabannin jami'an sojin Amurka ciki har da General Mark Milley, shugaban hafsan sojin kasar, sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin commander da jinan sojin ruwa wanda ya kamu da cutar coronavirus. Haka kuma za a ji cewa kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka, a cewar wani rahoto.
Labaran kenan, ana ta samun kace na ce akan batun zargin raba masarautar Zazzau da ke jihar Kaduna, Najeriya. Ko yaya
al'amarin
yake?
Labari ne na kanzan kurege. Babu wata kudirin doka wadda bangaren majalisar zattarwa da gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kacaccala.
Wannan gwamnatin ko an tai haka da ta yi abin kunya.
Ku biyo mu za ku ji ƙarin bayani. Yayin da kwanaki uku suka rage na karɓar takardun 'yan takara a Ghana, shugaban ƙasar Akufo Addo ya miƙa tasa tare da biyan kuɗin. Murtala Faruku san inna zai shigo da shirin sa na baki mai yanka wuya. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana daga badar White House jiya Talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Ina jiran muhawaran mu ta yammacin ranar Alhamis, ranar 15 ga watan Nuwamba a birnin Miami. Za ta yi kyau, a cewar shugaban ƙasa a shafin sa na Twitter. Tun farko dai an tabbatar da Trump ya kamu da COVID-19 ranar Alhamis da ta gabata, an kuma kwantar da shugaban mai shekaru 72 a asibiti ƴan sa'o'i tsakanin yammacin ranar Juma'a da Litinin. Bisa ga lokacin da aka tabbatar ya kamu da cutar, halartar sa muhawarar da za su rika amsa tambayoyin masu zabe, lamarin da ake ganin zai iya jefa al'umma cikin hadari. Idan aka yi la'akari da tsarin da cibiyar yaki da yaduwar cututtuka ta CDC ta fitar, wadda ke bayyana duk wanda ya dauki cutar zai iya yada ta ga wasu kwanaki 10 zuwa 20 daga farkon kamuwa da cutar. Hukumar tsara muhawarar 'yan takarar shugaban kasa, wata kungiya ce mai zaman kanta ke daukar nauyin muhawarar. A ɗaya bangaren kuma, manyan shugabannin jami'an sojojin Amurka ciki har da General Mark Milley, shugaban hafsoshin sojin ƙasar, sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin commander rundunar sojin ruwa Charles Ray wanda ya kamu da cutar coronavirus. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Milley da manyan jami'an soji waɗanda suka halarci taro da Ray a Pentagon makon da ya gabata, sakamakon gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar, kuma ba su ji alamun COVID-19 ba ya zuwa yammacin jiya Talata. Babu tabbacin yadda Ray wanda ya kamu da cutar ranar Litinin tare kuma da fuskanta alamominta a ƙarshen mako yadda ya kamu da cutar, a cewar jami'ai. Jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗa muryar Amurka cewa shugabannin sun killace kansu domin bin umarnin ma'aikatar tsaro wadda cibiyar CDC ta samar. Idan muka koma fadar White House kuma, Stephen Miller, babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara da rubuta masa jawabai, ya kamu da cutar coronavirus a jiya Talata. Wani babban jami'in gwamnati ya ce gwajin da aka yi wa Miller na baya ya nuna baya dauke da cutar, yayin da fadar White House ke kokarin daƙile annobar bayan da Trump da uwar gidansa da kuma jami'ansa sama da dozin suka kamu da coronavirus. Miller shine ya samar da abin da shugaban ƙasa ke yawan fada, America First, wato saka Amurka a farko ga harkokin kasashen waje da kuma tsauraran matakan harkokin shige da fice. Matarsa Katie Miller, wadda ke zaman daraktar sadarwa ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence, a baya ta kamu da cutar amma yanzu gwaji ya nuna ba ta dauke da cutar bayan haduwarsa ta karshe.
An jima kadan Sarfilu Hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu inda zamu faro daga jihar Kaduna Najeriya. Jinkirin nadin sabon sarkin Zazzau na ci gaba da janyo cece-kuce da rahotanni mabambanta game da masarautar ciki har da maganar rarrabata zuwa gida uku. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Bayanin gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufai a gaban ƴan majalisar dokokin jihar Kaduna lokacin da ya je gabatar da kasafi a jiya Talata, inda ya nuna wa ƴan majalisar cewa zai kawo dokar da za ta yi kwaskwarima ga masarautu a jihar Kaduna. Na cikin abubuwan da suka ƙara ƙarfafa jita-jitar da ake ta yaɗawa na shirin raba masarautar Zazzau zuwa gida ukun da wasu ke ta yaɗawa. Sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya musanta wannan raɗe-raɗe.
Labari ne na kanzan kurege. Babu wata kudirin doka wadda bangaren majalisar zattarwa ta gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kacaccala masarautar Zazzau. Wannan labarin bai ma da tushi a balla makama. Kuma masarautar Zazzau kamar yadda aka sani masarauta ce babba wadda tana da muhimmanci, tana da kwarjini, ta yi bice har wa yau. Kuma yanayin da ake gudanar da shugabanci a masarautar Zazzau gaskiya an cire tuta, kuma masarauta ce wadda ta bunkasa. Mutane da su kwanta da hankalinsu insha Allah nan ba da daidaiwa ba za a sanar da duk wadda Allah ya bashi.
Wannan labari na raba masarautar Zazzau zuwa masarautar Kaduna da kuma masarautar Zaria da masarautar Kudan ya sa ita ma majalisar dokokin jihar Kaduna nesanta kanta game da labarin raba masarautar Zazzau zuwa gida-gida. Kamar yadda dan majalisar da ke wakiltar birnin Zaria wanda shi ma kuma mai sarauta ne na wakilin birnin Zazzau, Honorable Suleiman Ibrahim Dabo, ya tabbatar a shafin shi na sada zumunta, kuma ya ƙara jaddadawa muryar Amurka cewa babu wani ƙudurin doka game da wannan batu. Haka nan ita ma masarautar Zazzau ta tabbatar da cewa ƙarya ce kawai ake ta yaɗawa. In ji fagacin Zazzau Alhaji Ibrahim Abubakar Yahaya.
Ga wani abu ne wanda idan mu ta kawai la haula wala quwwata illa billah, amma da ya ce yana faɗa mutane ake yayi yaɗa jita-jita a rinka bari a samu labari sahihi kafin a sanar. Sai ka rasa saurin da mutane ke kowa ya ta faɗin nashi. In ba ka ji gwamnati ta ce wani abu ai ba gaskiya ba.
Da yawan al'umma musamman ma dai ƴan masarautar Zazzau sun sa ran jin sunan sabon sarki ne a ranar Lahadin da ta gabata, wato ranar da marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ya kwashe kwanaki 14 da rasuwa. Amma sai ranar ta zo ta wuce ba tare da jin sabon sarkin ba, wanda wannan kuma shi ke ci gaba da jawo labaru na gutsuritso ma iri-iri akan masarautar Zazzau da har ya kawo ake maganar ganin an raba ta. In ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma masanin harkokin tsaro Manjo Hayashin kuma ritaya.
To ina tsammani duk wani abu yana faruwa ne sakamakon jinkiri da aka samu daga bangaren gwamnati, kuma jinkirin bai zamanto a dalilin kowa ba illa shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna wanda shike da alhaki daga ukun da wa'ancan masu zaben sarki suka gabatar mai ya dauki daya. Amma jinkirin da shi gwamnan ya jawo ya sa mutane sai hasashe suke yi da maganganu wa'anda in ba an kiyaye ba za su iya kawo matsala. Kuma magana ta baya-bayan nan na cewa ana tunanin raba masarauta zuwa wasu kashi-kashi, to amma mutane sun yi wannan hasashen ba abu mamaki ba ne. Amma dai abin da ni na duba shi ne wannan gwamnatin ko in ta yi haka da ta yi abin kunya. Da mun tun farko an san da wannan gwamnati ta zo tana daga cikin abubuwan da take faɗa cewa masarautun nan sun yi yawa, rage su ma ya kamata a yi. To sai kuma a fara tunanin cewa yau a raba wata babban masarauta wadda kuma yin hakan ma zai iya kawo rarrabuwan kai, kuma ba lallai ne jama'a su yadda ba.
Tuni dai zaman zulumi da kuma saran jin sunan sabon sarki ya sanya jibge jami'an tsaro a bakin fadar sarkin Zazzau domin gudun duk wani abu da ka iya tasowa. Tuni dai aka ga ƙarin jami'an tsaron da aka jibge a bakin fadar mai martaba sarkin Zazzau tun a jiya Talata, abinda ya sa wasu ke ganin wannan na nasaba da irin zaman zulumi da kuma saran jin sabon sunan sarkin da wasu ke ta faman kwaɗayi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Na Ikara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu ya sake shigowa da labaran kashi na biyu.
Kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka. inda wasu yara daga shekaru 10 'yan gidansu ke saka su a mariya daure su, a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yanayin mummunan halin ya samo asali ne daga kallon da ake yi wa masu matsalar kwakwalwa da kuma rashin tsarin kulawa da matsalar kwakwalwa a ƙasashe masu yawa. Benjamin Bilal ya kusa kwashe tsawon shekara a ɗaure da dutse. Wannan magana ba tatsuniya bace gare shi da sauran dabban mutane a faɗin duniya, yawancinsa a Afirka rayuwa ce da suka fuskanta.
Few years back, I was taken to a faith healing center by my grandmother and my.
Yace a 'yan shekarun baya kakata da mahaifiyata sun dauke ni zuwa wata cibiyar magani. A can aka daure ni jikin dutse, inda na kasance har tsawon watanni 11. Babu abinci, suna ba mu abinci ne in sun ga dama, kuma ba mu da 'yancin walwala. Idan kana son ka dan zagaya, za ka yi ne da sarka a jikinka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a ƙasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa. A shekarar 2016, a cewar bayanan hukumar WHO, ƙasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan, talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya Talata, 'yan kwanaki bayan da hukumar zaben ƙasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zabensa saboda zargin keta doka. Tun dalilinsu, ɗan takarar jam'iyyar Democracy and Progress ko Chadema yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Kibaha lokacin da 'yan sanda ɗauke da makamai suka tsayar da motocinsu kusan kilomita 24 daga yammacin babban birnin kasuwancin. Ranar Juma'ar ta gabata ne kwamitin ɗa'a na hukumar zaɓe sokewar lisa duk wasu harkokin yaƙin neman zaɓe har na tsawon kwanaki 7, bayan da ya samu ƙorafe-ƙorafe daga jam'iyya mai mulki da wata jam'iyya cewa ɗan takarar ya yi amfani da kalamai masu tayar da hankali lokacin da yake kamfen. Shugabannin jam'iyyar Chadema sun ce za su lura da dakatarwar, ko da yake sun kira shi rashin adalci, haramtacce, kuma abin da ba za a amince ba. Hukumar 'yan sandan dai ba ta amsa bukatun muryar Amurka ba na ba da bayanai game da tsare tawagar lisa da aka yi. Da alama yunkurin kasar Turkiya na zama mamba a kungiyar tarayyar Turai EU na cikin hadari, bayan da kwamitin zartarwa jiya Talata ya ce bai ji daɗin abin da ya kira gazawar Ankara wajen ɗorewar demokaradiyya da yaƙi da cin hanci da rashawa ba. A rahotonta na shekara kan ƙasar, kwamitin na EU ya ambato ikon siyasa mai yawa a hannun shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan, wanda hakan ya haifar da ɓarewar tattalin arziki tare da lalata 'yancin ɓangaren shari'a. Rahoton kuma ya ce hukumomi a Turkiyya na ci gaba da matsawa ƙungiyoyin al'umma da na agaji da 'yan jarida lamba. Amma Turkiyya, wadda ta fara neman zama mamba a kungiyar EU tun shekarar 2005, ta yi watsi da sukar da kwamitin ya yi, tana bayyana su a matsayin nuna wariya, a cewar kamfanin dillancin labaru na AP.
Akaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba, inda za mu ƙetara Ghana yayin da kwanaki 3 suka rage wajen karɓar takardun 'yan takara a Ghana. Shugaban ƙasar Akufo-Addo ya miƙa tasa tare da biyan kuɗin. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya haɗa mana wannan rahoto.
Shugaba Akufo-Addo ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya fara ziyartar hukumar zaɓe ya miƙa takardun gabatarwarsa na tsayawa takara da kansa a hedkwatar hukumar zaɓen, tare da mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia, wadda a tare suke tsayawa takarar. Shugaban ya bayar da takardun cek na kuɗi CD 100,000 da kuma takardar shaidar biyar haraji. yan ka'idodin samun cancantar shiga takarar shugaban kasa. Kuma ga kujerar hukumar wacce kuma take a matsayin jami'ar zabi na zaben shugaban kasa jinmansa ta sifatta cika takardar gabatarwan a matsayin muhimmin shiri na gabatar da zaben shekara ta 2020. Ta ce za a bincika takardar cikawa da za a bi takardun ɗaya bayan ɗaya. Mrs. Manson ta ce kwanaki biyar da aka bai wa 'yan takara su miƙa takardunsu don ba su isasshen lokaci ne su yi gyaran duk wani kuskure.
Part of the commission's efforts to ensure a transparent, credible, fair and yet accountable process, the commission has developed a detailed checklist that embodies the criteria.
A matsayin bangare na kokari da hukumar ke na tabbatar da zaben gaskiya halittacciya ta adalci, hukumar ta kirkiro jerin bincike na diddiki da sanka kumshi tsarin da 'yan takarar shugaban kasa za su cika kamar yadda doka ta gindaya. An bukaci tawagan fasaha su bincika takardu su tabbatar 'yan takarar shugaban kasa sun cika ka'idodi da doka ta shimfiɗa. Rukuni na biyu wacce ita ce tawagan IT an azamata nauyin binciken duk katin shaida na masu zaɓe da 'yan takarar shugaban kasa da magoya bayansu don tabbatar da a gaskiya sun yi rajista. Shugaba Akufo Addo ya bukaci hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe cikin hali na zama lafiya da adalci ga duk 'yan takara. Abin da nake bukata wurin hukumar zaɓe shine zaɓen gaskiya da adalci cikin hali na zaman lafiya. Abin da tsiyan gane ke bukata kenan a yi zaɓen bakwai ga watan Disamba cikin kwanciyar hankali da 'yanci da kuma tsari yadda sakamakon zaɓen zai dace da abin da tsiyan gane ke bukata. Shugaban ya ce baya bukatar ya zama shugaban ƙasa daga zaɓen da ke da karkataccen sakamako. Ba na son in zama shugaban ƙasa da aka zaɓa cikin yaudara. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwanullah, kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Sanina da shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jita-jitar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan na ƙoƙarin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025 ya janyo ra'ayoyi mabambanta. Wasu 'yan takarar shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar na bayyana shakku akan adalcin hukumar zaben ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun lokacin da aka so mu baza jita-jitar cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na ƙoƙarin sake tsayawa takarar zaɓe a shekara ta 2025, masana kundin tsarin mulki suke bayyana ra'ayoyi akan wannan batu. Duk da yake ba a taɓa ji daga bakin shi tsohon shugaban ƙasar ko wani makusancinsa ba dangane da wannan ƙudurin, to amma jita-jitar ta ƙara bazuwa musamman ganin magoya bayansa sun soma rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta na intanet da kuma yadda Jonathan ɗin yake ta safa da Marwa a fadar shugaban ƙasa da ma irin mu'amalarsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a 'yan kwanan nan. Idan ba manta ba kuma, tun kafin zaɓen shekara ta 2019 an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ta yadda duk wanda ya taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna na tsawon wa'adin mulki ɗaya, to kuma ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko gwamnan ba fiye da sau ɗaya. Akan haka, wasu masana kundin tsarin mulki irin su barista mai nasara Kogo Umar suke ganin ko a tsohon tsarin ma Goodluck Jonathan, wanda ya ƙarasa wa'adin marigayi Umaru Musa Yar'adua da ya yi wa mataimaki, ya kuma yi nashi sabon wa'adi na shekaru huɗu a zaman zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, bai kamata ya sake tsayawa takarar ba, duk da yake yayi haka din a zaben shekara ta 2015 sa'adda Buhari ya kada shi a zabe.
Sashe na 130 har zuwa na 140 yayi bayani mai tsawo akan wannan magana. Tsarin mulkin mu baya da wani gargada akan cewa ba za a zabi mutum ya kasance so biyu ba, kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba a ofis. Zaben da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi masu zaben haɗin gwiwa, bayan da aka yi masu Umaru Musa Allah ya ɗauki ranshi aka rantsar da shi ya zama shugaban ƙasa rantsatsai mai cikakken iko daidai da hurumin sashe na 130 na tsarin mulki. Na biyu ya zo ya ƙara yin takara aka kuma zaɓe shi ya kuma zama shugaban ƙasa. Saboda haka a demokradiyyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu, inda ba ana neman wani abin nan bane fatafa, amma ya gama zaman shi guda biyu kuma ba a yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba. Ba zai yi a rantsar da mutum so uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar Najeriya. Ban tsammanin shi kanshi ma in ma an ce ya zo ya yi takara zai yi tunanin ɗan bojiwa da ke neman shi su yi takara cewa da gaske suke shi ma ya ce zai yi takara ba. Saboda haka ban tsammanin wannan magana za ta iya yiwuwa ba, amma in ma da gaske ne to abu ne wanda yake in ba gyara aka mu tsarin mulki ba to ba zai yiwu a samu kincin zama da wannan magana ba.
To kana nufin cewa an yi kuskure kenan da aka bar shi ya yi takara a shekarar 2019?
A ra'ayina bai daidai a ba shi ta sai ya matsaya takara ba.
Ko kuma kundin tsarin mulkin ne da aka yi wa gyaran fuska ya sa yanzu aka gano cewa bai kamata ya tsaya neman takara sau uku ba?
Ba kundin tsarin mulki ba, ina jin akwai hurumi da aka samu na kotu inda ya kwashe dama ya tsaya wannan takara. To amma shi ne nake magana, idan an bi ta tsarin abin da tsarin mulki ya ce sashe na 137 sashe na 1 ba a cikin baka ya ce haramun ne a zaɓi mutum a ofis ya wuce mataki na biyu a matsayin shi na shugaban ƙasa a zaɓe. Karen tsaye ne ga wannan tanadi na tsarin mulki a bashi ya yi na uku, wannan ba daidai ba ne ba a hurumi na doka ta demokradiyya ko kuma ta tsarin mulki. Wancan ya yi wannan takara, amma ina tabbatar maki ko da a ce ya yi nasara akwai yiwuwar idan an kalubalanci abin a kotu za a iya a soke wannan zaɓe nashi. Duk da yake dai ba a kai ga an ce ya yi nasara ba, balantan a ce mu ga menene hankali ko kuma alƙiblar kotun za ta juya a wannan lokacin, batun da ma ba a je kotun ba.
To sai dai shugaban tsangayar koyon aikin lauya a jami'ar NIL da ke Abuja Farfesa Shehu Zuru yana da ra'ayi akasin haka.
Abinda kwarfi-kwarfin da jama'a suke yi game da yiwuwar ko kuma cancantar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya sake tsayawa mulki, cewa idan har an rantsar da kai matsayin shugaban ƙasa karo na ɗaya da karo na biyu ba za ta sake yiwuwa a sake rantsar da kai matsayin shugaban ƙasa karo na uku ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tanada ba magana rantsar da kai ba ne. Kundin tsarin mulki bai nanata wannan banda kalar da mutane suke nunawa game da wannan al'amarin ba. Kundin tsarin mulki bai nanata zancen an rantsar da kai sau ɗaya ko sau biyu ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tanada shi ne baro-baro shi ne idan kai shekaru huɗu kana iya sake tsayawa a zaɓe ka shiga karo na biyu na waɗansu shekaru huɗu. Makanar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokuta siyasa ce da kuma ra'ayi. Sabili da haka na farko an rantsar da Goodluck Jonathan sau biyu, to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne, domin idan za ka yi fashin baki a tanadin kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayin da tsarin kundin tsarin mulki ya tanada. Wannan zancen an rantsar da kai sau ɗaya an rantsar da kai sau biyu, akwai masana kundin tsarin mulki ko kuma bangaren da ya shafi kundin tsarin mulki da kuma tanade-tanade na gudanar da gwamnati, ra'ayin waɗansu daga cikinsu shi ne a ba magana ne shekaru huɗu takwas ne kundin tsarin mulki yake nanatawa game da tanade-tanade shi ba, a ana magana idan aka rantsar da kai sau biyu ne ba bai yiwuwa ka cancanta a sake rantsar da kai karo na uku. Amma ni ina mai ra'ayin da cewa ba haka ba ne. Shi tsohon shugaban ƙasa an rantsar da shi amma an rantsar da shi ne a matsayinsa na mataimakin marigayi domin ya kammala wannan shekaru hudu, wanda yake idan muka yi ma la'akari da wannan shekaru hudu ainihin shi akan ticketing din shi matsayin mataimakin shugaban kasa ne, amma ba zan zauna matsayina na masani akan wannan doka da kuma tanadi sanadin kundin tsarin mulki in ce zan tsaya yi takaddama da dan siyasa ba.
A jamhuriyar Nijar kuma yayin da ya rage kasa da watanni uku a gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki, ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa na ci gaba da bayyana shakku da tababa akan sahihanci da adalcin hukumar zaben kasar. Na baya-bayan nan dai shine Dr. Hamidu Mamadu Abdu, wani ɗan Nijar mazaunin kasar Canada, wanda wannan ne karon farko da ya yi jawabi a bainar jama'a tun sa'ad da jam'iyyar Rana ta tsayar da shi a zaman ɗan takararta na shugaban ƙasa a watan Disamban bara.
Akwai matsaloli da yawa cikin fishe, don saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga faɗin da nike ji ko ina, kowa ya sani. Kuma yadda aka ce mutanen da aka sa su ne babu representant din opposition, jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli dan saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba. Wa'ansu ma kawai yanzu hodi suke niyyar tasu ba sa je ba cikin wannan zaben. To ka koma ganga wannan ba zancen rana ba ne. Yan Nijar mun ce musu mun zo ne dan saboda mun ka gurin da za mu zo mu taimaki talaka. In mutum bai je wajen zaɓe ba kawai ka huda kanka kenan. Ka buɗe mu wasu hanya. Gyara ko wani lokaci ana iya gyara. Inda ana so ai abin kirki fi sabilillahi. Ko gobe za a yi zaɓe yau ana iya gyara. Mun ji hankalin mutane a can sai NDP muka ce musu a gyara, don saboda kamata a ce 'yan ƙasa kowa an ga muri guda a tattauna a yarda da juna.
Yaƙi da mahandama dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da ɗan takarar jam'iyyar Rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu. Danganin talakan Nijar ya fara morar arzikin ƙasa, in ji shi.
Rana a shirye take don mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar, ga tsarin da zai huda talaka cikin talauci, wanga baƙin talauci da muke gani mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasarsu. Wani yana can ko rijiya bashi na shan ruwa sai ya je tafki jan ruwa ya sha, wani ƙato zai je ya saki kuɗin shi ya ce ni president, ya saki kuɗin mutunan nan ya ce ya sa aljun shi, wallahi duniya za ta tashi. Aka yi wa ni Hamidu Mamadu Abdu president na ƙasar Nijar a saki kuɗin al'umma wannan ta ƙare.
A nan za mu da aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdurra'uf da Sulemumuni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama. Ma'assalam.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump, wanda ya kamu da cutar coronavirus, ya bayyana daga Badar White House jiya Talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. A ɗaya bangaren kuma, manyan shugabannin jami'an sojojin Amurka ciki har da Janar Mark Miley, shugaban hafsoshin sojin kasar, sun killace kansu bayan da suka kuzanci mataimakin kwamandan rundunar sojin ruwa Charles Ray, wanda ya kamu da cutar coronavirus. Kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda wasu yara daga shekaru 10 'yan gidansu ke saka su a mariya daure su, a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin 5 a ƙasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa. A shekarar 2016, a cewar bayanan hukumar WHO, ƙasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan, talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya Talata, 'yan kwanaki bayan da hukumar zaben kasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zabensa saboda zargin keta doka.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin. Da Chuba Hero Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai injiniyanmu na yau. Aisha Tasila ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Bisalama.